Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji harin da ƴan bindiga suka kai a wasu bankuna dake garin Offa har ya sanadiyar Raika.
Muka fara jin hadisi. To can kamar da wasa sai a tun yazo da karfi har da bamu malamai ke ta tashi. Bankuna wajen bankuna hudu.
Sannan bayan mun kawo muku rahotannin da muke dauke da su, zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Sai kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan, sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump a yau din nan Juma'a ta bada sanarwar kakaba jerin takunkumai da dama ga wasu kamfanonin Russia da mutanen Russia su 38, wanda hakan wani bangare ne na abin da manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana da martani kan take-taken Russia a fadin duniya. Takunkumin zai shafi wasu fitattun Rashawa 7, ciki har da Oleg Poroshenko, wani shahararren mai harkar dalma kuma na kusa da shugaba Vladimir Putin, da kuma wasu kamfanoni 12 da au suka mallaka au suke tafi da su. Haka zalika, takunkumin zai shafi wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha su 17 da kuma kamfanin sayar da makamai mallakin gwamnatin Rashar. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce ba saboda wani abu guda aka kakaba wannan takunkumin ba. Manufar kakaba wannan takunkumin ita ce a dakile aika-aikan Rasha da ke daɗayi a fadin duniya. Wata kotun Koriya ta Kudu ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru 24 matsohuwar shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye, bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma almundahana. Yayin yanke wannan hukuncin, wanda aka yada ta gidan talabijin na ƙasa, kotun gunduma tsakiyar Seoul ta sami Park da laifin karɓar cin hanci da ƙwace da amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba da kuma dai wasu tuhumce-tuhumce. Babban alkalin kotun ya ce ya zama wajibi a yi tuhumar gaske matsohuwar shugabar saboda laifin da ta tafka, kuma don ya zama darasi ga duk wani shugaba wanda zai amfani da ikon da jama'a suka bashi ba bisa ka'ida ba, da kuma haddasa rudani a harkar da zai shafi gwamnati. Park dai ta shafi ko ta tsaya kai da fata cewa ita fa bata aikata wani laifi ba, tana jaddada cewa ramo gayyar siyasa ce kawai ta rutsa da ita. A halin da ake ciki kuma, wani alkali a Brazil ya umarci tsohon shugaban kasa Luis Inacio Lula da Silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin kasar zuwa yau din nan Juma'a da yamma, saboda ya fara zaman kurkuku na tsawon shekaru 12 saboda sabunsa da laifin almundahana da aka yi. An bayar da sammacin kamunsa 'yan sa'o'i kawai bayan da kotun kolin Brazil ta kada ƙuri'a da 6-5 ta yin watsi da buƙatar da Silva ta kar a jefa shi kurkuku yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara. Da Silva dai ya ce hukuncin da aka zartar masa wani abu ne na siyasa wanda aka ƙirƙiro saboda ana shi shiga takarar shugaban ƙasa a watan Oktoba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Cacar baka irin ta gasar cinikayya ta dada tsanani tsakanin Amurka da China zuwa yau din nan Juma'a, inda shugaba Donald Trump ya yi barazanar saka ƙarin haraji na dala biliyan 100 kan kayan da China ke shigo da su Amurka, yayin da ita kuma China ta yi gargadin cewa za ta ja da Amurka ko ta halin aka. Jiya Alhamis, Trump ya ce ya umarci wakilan Amurka a bangaren cinikayya da su biyuwar ƙara haraji ma China, bayan da China ta fitar da jerin sunayen kayayyakin da Amurka ke kaiwa China, ciki har da waken soya da ƙananan jiragen sama waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 50, da cewa su ma za ta saka musu ƙarin haraji. Tun da farko a wannan satin, Amurka ta saka haraji kan kayayyakin China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50. Duk kuwa da barazanar baya-bayan nan da shugaba Donald Trump ya yi, ya ce Amurka ba ta fara takaddamar cinikayya da ƙasar ta gabashin Asiya ba. Ya kuma faɗi yau Juma'a ta kafar Twitter cewa tuni harajin da ya saka kan dalma ya fara amfanar tattalin arzikin Amurka. A wata takardar sanarwa ta yau dinnan Juma'a, ma'aikatar cinikayya ta ce muddin Amurka ta ɗau matakin da China ta kira kare kasuwarta, to China ita ma za ta ɗau mataki.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, wasu 'yan bindiga sun kai hari waɗansu bankuna a garin Offa da ke jihar Kwara, abinda ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda 30 da fararen hula da dama. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani.
Kimanin 'yan sanda 30 ne tare da wasu mutane fararen hula da dama aka kashe a wani mummunan harin bindiga da mabamabamai da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Offa ta jihar Kwara, Najeriya. Lamarin dai da ya faru da yammacin ranar Alhamis din nan ya jefa dubban mazauna garin na Offa cikin wani yanayi na tashin hankali. Kawowa hada wannan rahoto dai hukumomi a jihar ta Kwara sun ce basu kammala tattara bayanai ba akan lamarin. Shugaban kungiyar Izala a jihar Kwara da ke zaune a garin na Offa, Sheikh Masaudu Offa, ya ce maharan sun yi ta harbin bindiga tare da tayar da bamabamai, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Muka fara jin hargitsi, to can kamar da wasa sai abin ya zo da ƙarfi har da mabamai ke tashi. Bankuna wajen bankuna hudu ne na dai shaidi uku, amma ce guda ni ba ni sauran ba mun tace shi ma ai mai kata-kata. Amma na ga First Bank da GCB da kuma Union Bank.
Adadin mutanen da suka mutu kuna hasashen kamar sun kai nawa?
A gaskiya ba zan iya faɗi a daji ba, domin an ce abin da suka fara yi wasu sun ji ofishin yan sanda suka kashe kashe yan sanda, ba kuma yan sanda kaɗai ba. A wannan suka abin da ya kawo su daban kamar irin ana rikici a baku ka je ku ce je yan da yan sanda ya baya na wasu duk irin wayannan mutane duk har da mai ciki da mace mai ciki da yara ƙanana. Kai wanda ke wucewa ya ga alaman wahala ya gudu sun fi shi da bindiga sun haɗu. Wanda ke ƙoƙari ya haye katanga sun halbe shi.
Yanzu wani hali ke a nan Kufa?
Kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kwara, Lawal Ado, ya tabbatar da aukuwar lamarin, amma ya ce zuwa yanzu ba su kammala tattara bayanai ba, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta waya. A halin da ake ciki kuma, bayanai da ke fitowa daga jihar Kogi na nuna cewa kwamishinan 'yan sandan jihar da shugaban 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya kora saboda tserewar wasu 'yan bindiga guda 6 a ciki har da waɗanda aka alakanta su da sanata Dina Malaye, wato CP Alijanga, ya kuma bakin aikinsa a matsayin kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kogi. Na kira kakakin 'yan sandan jihar Kogin ASP Williams Aya domin neman samun ƙarin bayani, amma bai ɗauki wayar ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida Mustapha Batsari, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, summa amin, ya Allah. kubuda kunuwan kuku jama'a ga wata sanarwa kubuda kunuwan kuku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan kune ya shafa zancan da zanihi zancan ciyon idanuwa ne ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Mun samu kira daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Allo alaikum.
Wake magana daga Bauchi. Yawwa barka ka.
Kina tare da Yahaya Danna daga Azare.
To Yahaya Danna menene ra'ayinka?
Azare daga jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Sai na shigo wannan filin ne domin na kira ga gwamnatin jihar Kaduna in Masadi. Ta gaggauta daukan matakan shawo kan matsalar rikicin da yake cikinewa a jihar.
To
kan yadda al'ummar kasar ke fama da matsalar rikicin.
To mun gode kwarai Yahaya. Har yanzu dai muna jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa ke magana daga Bauchi?
Na tare da Abuba.
Kamar layin nashi kuma ya katse. Hello? To layin nashi ya katse. Kada a manta dai lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655. Ga mun samu kira daga Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana?
Malam makaranta ya wuri.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayina a yau shine ina son in yi kira ga shugabannin mu na kasashe na Afirka.
To
su ji tsoron Allah su tausaya ma talakawa.
To
bisa ga irin yadda talakan Najeriya yake cikin halin na haula'i.
To
gaskiya wannan shugabanci da shugabannin mu suke na Afirka gaskiya bai kamata ba, ya kamata su dibi irin abubuwan talakan Najeriya ke ciki.
To
musamman yanzu kin ga jihar ga samu ta Kebbi. Shugaban karamar hukumar Koko Bisu ya sauka. Shin wani abu ne ma nan ga shugabanmu na Afirka? Saboda Hausa suka ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum.
Alaikum sajjal sabarka da yammaci.
Yawwa barka ka dai, wa ke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga garin da sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala me ke tafe da kai?
To abin da ke tafe da ni shine maganganun da su tsofaffin shugabannin kasu ke kai a kan wannan gwamnati. Tare da girmamawa a gare su kuma da duba kokarin da suka yi su ma. Amma ya kamata su tuna cewa shi akan gane daga na gaba ke gane zurfin ruwa. A dukansu da suke mulki kowa ya nemi ya canza ko dai kullum tsarin mulki ko kuma ya nemi ya zarce bai samu haka ba. Ka ga ashe mulki da daɗi kenan.
To
kuma ya kamata shi wannan ko bai su bar su ya cika wani abin da kullum tsarin mulki ya ba shugaba zai iya neman ko takara daga shekara 4-8. In ya gama ya ce shi ma zai zarce ko kuma zai sauya ne kamar yadda aka yi da wani daga kaki ya ce zai ƙara zarce a farin hula. Ka ga duk an yi haka amma. Abin da muke ba su shawara dai ya kamata su ta addu'a dai kasar nan namu da zauna lafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu koma Bauchi, ga wani kitan ya shigo amma daga Misau. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Sunana dan Asaba da Mizadawa.
To dan Asaba me yake tafi da kai?
Abin da ke ra'ayina a yau shine da Allah harkokin tsaron Najeriya nan a duba mana ki ka shike sanyayya yawa.
To
daga kaji yau a ya faru a yankin arewa maso gabashin ƙasa tsakiyar Najeriya jihar Zamfara ina ne da sauransu abubuwan sun yawa da Allah ya duba mu harkokin tsaron nan sosai saboda mu samu zaman lafiya ƙasar mu ta ci gaba.
To mun gode kwarai da kira. Ga wani kira ya shigo kuma daga jihar Yobe. Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Ba ke magana daga Yobe?
Daga Yobe magana Usman ne daga jihar Yobe.
To muna jin ka.
To batun da nake so in yi kira dan Allah dan Annabi daga cikin sanatocin da muka zaba suka taho majalisa. Ba damuwar mu su je su suna ta fada akan maganar cewar wani zancen sa abinan zancen gyara kundin zabe mu ba wannan bane ya samu muka zabe su muka je suka je majalisa.
To
wannan abu ne suke na karan kansu na neman kansu. Su duba neman Allah su duba abin da ya kawo ya kai su majalisa su duba hakkin da yake rafi a wuyan su. Mutane can wayansu an kace wayansu an yanka wayansu suna nan a jijjefe ba yanda suke wayansu suna nan da yunwa da ishirwa. Sun zauna a majalisa suna fadan gyara kundin tsarin mulki akan maganar zaɓe. To su duba girman Allah su duba abin da muka zaɓe suka taho wannan wuri.
To mun gode. Bari mu koma a Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Zaria?
Kuna magana da Sardaunan Kufena ne daga karamar hukumar Zaria.
To me ke tafa da kai Sardauna?
To abin da ke tafe da ni shine mu abin da ya dame mu shine da muna maganan cewa babu tsaro babu tsaro. Aka kuma aka zabi jami'an APC.
To.
To yanzu kuma sai ga abin maimakon da ana yi ne a gabas a karin gabas ta tarewa. To yanzu kuma sai ga abin ya wada Najeriya gaba ɗaya tsakiyar Najeriya da arewa maso yamma da arewa maso gabas. Da tsakiyar Najeriya. Shi ne muke kira ga gwamnatin APC. Canjin da ake nema ba a samu ba an bar mutane cikin yunwa da rashin ruwa da rashin lafiya da rashin tsaro.
To.
Muna kira ga gwamnatin Buhari da Allah ta taimaka wannan wahala da talakawan Najeriya suke sha.
To mun gode Sardaunan Kube yanzu muna jihar Taraba. Wake magana daga Taraba?
Yusuf Abubakar ne daga Taraba, karamar hukumar Ibbi local government.
To Yusuf Abubakar muna jin ka.
Da Allah ni ina roƙon gwamnatin jihar Buhari da Allah dai indai da adalci taimaka mana gadan mu na Ibbin nan saboda mutane muna yawan samun matsala wurin hayewa hanya ga dare da amma mutum dai tafi daga nan ko zuwa Abuja ko ina ne ga dare da amma ba halin biyu akwai gadodin mu guda biyu wanda suka rushe wajen shekara biyu amma har yanzu ba a gyara ba da Allah taimaka kai mana kogin mu.
To Allah ya sa wanda ka faɗa domin su sun ji. Ga kira kuma yana shigo mana daga Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Waye daga Sokoto?
Malam Ruwa Barkeji, Ruwa Malindo.
Amma sai ka rage muryar rediyon ka muna ji yanzu anan.
To ɗan jaye da rediyo da can, jaye can. Ina saurare.
Yawwa to muna jin ka, me yake tafa da kai?
Maulidin da kuke yi, mina ne kuke maulidi a yanzu?
Wato kowa zai bayyana ra'ayinsa ne akan abubuwan da suke damun shi, shine abin da ake kira a bayyana ra'ayi akai.
Da kowane ra'ayi ko dai wannan na zabi din na kuke magana.
Kowane ra'ayi, duk ra'ayin da kake da shi kawai ka bayyana.
Da dama ni abinda an ra'ayi na wato game da barayin shanun ga da annan zamfara.
To
abinda nake so da Allah ina ba gwamnati shawara. To da Allah da Annabi kamar yadda aka yi barayin shanun nan gaskiya in hanka kama su ya kamata a yi musu hukunci yadda ya kamata.
To mun gode Allah ya sa kuma sun ji. Da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar ku a wannan lokacin sai dai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo a nan yana cewa karfe 4:49 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kakan Ilikwan na wannan shekarar kula-kula ɗin kasar jamhuriyar Kamaru guda 18 sai suke fafatawa a tsakanin su akan allon ta farko ita ce kula ɗin fete da maki 22 sai mai bi mata ta biyu ita ce kula ɗin UMS ta birnin Lum da maki 21 ta uku kuma ita ce kula ɗin Fever Baham da maki 21 ita ma sai waɗanda suke jallaye akwai kula ɗin Star ita ce ta 16 da maki 13 ta 17 ita ce kula ɗin Dragon ta birnin Yaounde da maki tara ta 18 ita ce club din Eagle Royal da maki 7 kacal a cikin makon da ya gabata nan ne wangin kwallon kafa ta nahiyar Afirka Cup ta tura committee ta musamman zuwa kasar Jamhuriyar Kamaru domin ganin irin ci gaba da ake yi na gudanar da ayyukan gyare-gyaren filayen kwallon kafa da hanyoyin motoci asibitoci da yanar gizo-gizo da ma sauransu domin ganin anda kasar ta Jamhuriyar Kamaru za ta karɓi kuncin gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 wannan ne yasa na garzaya domin tambayan Zakar Sa'adu wani kusa ne a cikin committee kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru yayin fashin baki kan irin yanayin tsaro da suke ji musamman wajen inganta tsaro domin kar a yi kitson da kwarkwata
ni abin da yake wato ji hankali na kuma nake tsoro akai shine batun tsaro saboda a gaskiya ni kasar Kamaru na cikin wato mawancin hali musamman dai a arewa maso kudancin Kamaru da kuma kudancin Kamaru ta kanta a wannan bangaren yankunan biyu nan da akwai matsala sosai to ban san yadda za a yi ba ko da yake dai makon da ya gabata dai shugaban kasa ya tura ministan wato cikin gida domin ya sasanta ya tattauna da mutanen shashin wato sarakai gargajiya da kuma wato yan siyasan wannan bangaren to alhamdulillah dai amma ni gaskiya zuciyana bai kwanta ba da wannan maganar tsaro nan shine yake wato sakani tunani kuma sosai
ya can arewacin Kamaru ka san za a buga kwallon fa a birnin Garwa a da mutane daga cikin birni da aka zaba baka ga cewa rashin tsaro na Boko Haram zai iya kawo barazana ta wannan bangaren ba
eh mama awa gaba na so ka sani cewa wato shashin yankunan English da arewa bada ce mai nisa ba dake wani arewa ne to kai akwai wato ainihin kungiyar Boko Haram har yanzu dai ba da shiga wato arewa ba wato zan ce shashin Garwa suna tsaye ne a shashin can arewa mai nisa su Marwa su kusuri da shauransu to amma anan yankin shashin English nan kasan za wasai wasa a Limbe da Boyago to kaga waɗannan kasan kwanakin bayan ma Boyo ta shiga cikin babu wannan matsalar to ni a Garwa gaskiya ni bai damuna kamar shashin English shefi wato da kai babban matsala mama Awar Garba kamata yi shugaban kasa ya dauki wato matakan tsaro sosai
mama Awar Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka da ake cika shekaru 50 da mutuwarsa muna juyayen kisar da aka yi wa jagoran yan gwagwarmaya kuma wanda aka taba baiwa lambar yabo ta duniya ta Nobel marigayi Dr. Martin Luther King shi dai Martin Luther King an haife shi ne a shekarar 1929 a cikin iyalin wani limamin coci na Atlanta kuma yaron ya taso yana da basira kwarai har ya samu shiga jami'ar Morehouse tun yana saurayi dan shekaru 15 da haihuwa inda ya karanta fannin tauhidi a ƙarƙashin jagorancin Dr. Benjamin Mays wani fitaccen jarumi kan maganar daidaita jinsunan al'umma masu bambancin launin fata a shekara ta 1955 Martin Luther King ya kammala digirgir akan tauhidi daga Jami'ar Boston. A wannan shekarar ne ya fara zama fitacce a gwagwarmayar neman yancin farar hula inda ya jagoranci zanga-zangar gujewa amfani da motocin safa-safa don neman yancin jama'arsa a yankin Montgomery na jihar Alabama. A ƙarƙashin dokokin nuna wariyar launin fata na Alabama na wancan lokacin akan nemi baƙaƙen fata da su rinka zaunawa can bayan mota ko kuma su barwa kujerunsu don turawa jar fata su zauna amma a ran 31 ga watan Disamba na shekarar 1955 wata ba'amurkiya baƙar fata mai suna Rosa Parks wacce ta shiga motar safa-safa daga jiyar aiki sai ta ki tashi daga mazauninta don bada kujerarta ga wani baturan fasinja wannan yasa aka kama ta aka kulle ta kuma ta biya haraji bayan kwanaki 4 da yin hakan ne Dr. King ya shirya zanga-zangar kauracewa dokokin motocin safa-safa na garin domin nuna fushi akan dokar nunin wariya da ta bambanta jinsunan al'umma wajen zama a cikin motocin an fara zanga-zangar ne a ranar 5 ga watan Disamba na 1955 aka kare a ranar 20 ga watan Disamba a shekarar 1956. Hakan yasa babban kotun Amurka ta umurci masu garin na Montgomery da su bar kowa ya zauna inda yake so. Wannan zanga-zangar ce ake wa kallon matakin farko da aka fara dauka a Amurka don kawo ƙarshen aƙidar nunin wariyar launin fata. Dr. King ya yi koyi sosai da fasalin rayuwar Mahatma Gandhi, wanda ya rungumi aƙidar lallabawa da sulhu wajen sauya al'amura da suka shafi rayuwar jama'a kafin ya bar duniya a shekara ta 1968. Dr. King ya taka rawa sosai wajen shirya tarukan matakin ƙauracewa da zama da tattakin ruwan sanyi da sauran matakan da ba na tashin hankali ba wajen neman biyan bukatun jama'arsa. A ran 2 ga watan Yuni a shekarar ta 1964, kokarin da Dr. King ya yi tare da dubban 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam ya cimma biyan bukata, don a ranar ce aka rattaba hannu kan dokar kare haƙƙoƙin bil'adama wacce ta haramta nuna bambancin launin fata a duk wuraren taruwar jama'a ko a wajen ba da aiki a bisa dalilin launin fatar jikin mutum, jinsi, addini ko asalin ƙasar da mutum ya fito. Saboda halayyarsa na rungumar aƙidar sasantawa wajen tunkarar al'amura ne, aka baiwa Dr. King lambar yabo Nobel a shekarar ta 1964 a matsayin shi na matashi mai shekaru 35 kacal a duniya. Ya zama mutum mafi ƙarancin shekaru da aka taɓa baiwa wannan lambar yabo ta Nobel. Sai dai kash, a ranar 4 ga watan Afrilu a shekarar ta 1968, a lokacin da yake tsaye a barandar otel ɗinsa da ke birnin Memphis, wani barawo mai kyamar jinsi mai suna James L. Ray ya harbe Dr. King har lahira. Dr. King yana ɗan shekaru 39, aka hallaka shi. Duk da haka, tarihin rayuwarsa na ƙunshe a cikin wani ɗan gajeren kalami da ya taɓa furtawa da bakinsa, inda yake cewa rawar da mutum ya taka a rayuwarsa ba wai shekarun da ya yi a bisa doron duniya ba shi ne mafi mahimmanci. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaicen, gwamnatin Trump a yau din nan Juma'a ta bada sanarwar kakaba jerin wasu takunkumai da dama ga wasu kamfanonin Rasha da mutanen Rasha 38, wanda hakan wani bangare ne na abinda manyan jami'an gwamnatin Amurka suka bayyana da martani kan take-taken Rasha a faɗin duniya. Wata kotun Koriya ta Kudu ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 24 matsohuwar shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye, bayan da kotun ta same ta da laifin amfani da ikonta ba bisa ƙa'ida ba da kuma almundahana. A halin da ake ciki kuma, wani alkali a Brazil ya umarci tsohon shugaban ƙasa Luis Inácio Lula da Silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin ƙasar zuwa yau ɗin nan Juma'a, saboda ya fara zaman kurkukun tsawon shekaru 12 saboda shi ma an same shi da almundahanar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni, da injiniyan mu Shedrick, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.